sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harangai da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa don gabatar muku da shirinmu na daren yau Litinin 4 ga watan Mayu shekarar 2020. Bayan an saurari labaran duniya, za a ji rahoto kan matakan ladabtarwa da gwamnatin jihar Zamfara ta dauka akan masu ababen hawa na saba umarnin takaita zirga-zirga a jihar. Sannan za mu kawo muku rahoto game da halin da al'ummar Sokoto suka tsinci kansu na yawan mace-macen mutane, abinda ya jefa al'ummar birnin cikin fargaba. Muna kuma tafa da shirin wasanni a taƙaice da kuma tasirin azumin Ramadana. Kamar kullum a rana irin ta yau Litinin, muna tafa da rahoto na musamman daga shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Amma kafin nan, bari Yusuf ya fara da karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci. A yau Litinin, kasar New Zealand ta bayyana cewar bata samu mutum ko daya sabon kamuwa da annobar coronavirus ba, wanda shine karan farko tun daga tsakiyar watan Maris. Wannan nasarar ta zo ne mako daya bayan da kasar ta soma sassauta dokar takaita zirga-zirga da gwamnatin kasar ta kafa na tsawon wata daya don yaki da yaduwar annobar. Tabbas wannan alƙalin ma na yau suna ƙarfafa gwiwa, amma wannan yanayin shine na farko, a cewar Director General na kiwon lafiyar kasar Ashley Bloomfield. Zahirin sakamakon sai a ƙarshen wannan satin, a lokacin da cutar take bayyana da tsawon lokacin da mutum ke ɗauka kafin su nuna alamun cutar, watan kwanaki 5-6. Ita kuwa Italiya, ɗaya daga cikin ƙasashen da annobar ta fi ƙamari, ta fara shirye-shiryen buɗe al'amura a yau Litinin, inda aka baiwa ma'aikatan kamfanoni da leburori damar komawa bakin aiki. Haka kuma an baiwa mutane damar yin tafiya a kafa da kuma ziyartar 'yan uwansu. Su kuwa gidajen abinci za su dinga sayar da abinci na tafi da gidanka. Kasar ta tabbatar da cewar mutum fiye da 210,000 suka kamu da cutar, inda mutum 29,000 suka mutu. Ko a jiya Lahadi, jami'an kiwon lafiya sun sanar da sababbin mutane da suka mutu mutum 174. Wannan shine adadi mafi karanci cikin watanni biyu. A kasar Spain kuwa an buƙaci mutane da ke shiga motocin haya da su dinga saka takunkumin rufe fuskarsu daga yau Litinin, ranar farko da aka sassauta dokar takaita zirga-zirga, a inda jami'an kiwon lafiya kuma suka bada bayanan cewar mutum 164 sun mutu. An kuma samar da safar rufe fuska 6,000,000 don rabawa kyauta a tashoshin motoci a biranen Madrid, Barcelona, Mallorca, Catalonia da dai sauransu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara a sashensa na adadin mutane da za su mutu sanadiyar annobar COVID-19, a yayin da yake alƙawarin ƙarin tallafin tattalin arziki a daidai lokacin da yake nazarin yiwuwar ƙara buɗe al'amura a ƙasar. Za mu iya rasa mutane da za su kai 75,000 ko 80,000 har zuwa 100,000. Wannan mummunan abu ne, Trump ya faɗa a yayin wata ganawa da gidan talabijin na Fox News suka yi da shi a daren jiya Lahadi. A makon da ya gabata ya ce hasashen na baya na cewa kimanin mutum 60,000-70,000 ne za su mutu sanadiyar cutar ta coronavirus, a daidai lokacin da majalisar dattawar kasar ke shirin komawa bakin aiki a yau Litinin. Trump ya ce gwamnatin tarayya na iya ribanya kudaden da ta ware na taimakon gaggawa daga biliyan 3. Ya zuwa yanzu kudaden tallafin sun kai ga taimakawa 'yan kasuwa masu ƙananan ƙarfi, wanda za su iya ci gaba da kasuwancinsu da samar da kayayyakin aiki ga asibitoci da kuma baiwa 'yan ƙasar kudade. A cewar Trump, ƙarin taimako na kan hanya. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Mitch McConnell ya ce zauren majalisarsu zai koma bakin aiki don ci gaba da ɗaukar matakan yaƙi da annobar COVID-19 da ma wasu ayyukan gaggawa. A baki dai ƙasar Amurka, ma'aikata na ɗaukar shawarwarin jami'an kiwon lafiya na ɗaukar matakan da suka dace a daidai lokacin da suke komawa bakin aiki, inda suke ayyukan ban mamaki. A cewar McConnell, ya kuma ƙara da cewar za su yi hakan su ma a yau Litinin. Chatar baki da ta kaure tsakanin Amurka da China akan mafarin annobar coronavirus ya haddasa tafiyar hawainiya a hada-hadar kasuwannin hannayen jarin Asiya a yau Litinin. Hannayen jarin kamfanin Hong Kong Hang Seng ya fadi da kashi 4 cikin 100, yayin da kamfanin Kospi da Kesswell ya fadi da fiye da kashi 2.5 cikin 100, a inda hannayen jari a Sydney suka samu riba da ta kusan kashi 1.5 cikin 100. Su kuwa kasuwannin Japan, China da Thailand ba su bude ba saboda hutu. Beijing dai ta sha suka akan rashin bayyana hakikanin gaskiyar lamari na yadda ta tunkari annobar, a inda Amurka ke ci gaba da bincike ko kwayar cutar ta fito ne daga wani ɗakin gwaji da ke Wuhan, inda anan ne aka fara samun bullar cutar a shekarar da ta gabata. China dai ta yi watsi da zargin da ake yi na cewar annobar coronavirus ta samo asali ne daga wannan ɗakin gwajin, kana baya da cutar daga dabbobi zuwa ga mutane ta fara ba a Wuhan. Ita kuwa kasuwar hannayen jarin Amurka ta yi ƙasa ne da kimanin rabin kashi cikin 100, a inda ta kasashen Turai ma ta yi ƙasa. A kasuwar hada-hadar mai kuwa, kamfanin West Texas Intermediate na nan Amurka na sayarwa a kan dala 18.41 kowace ganga ɗaya, inda ya ƙasa da kashi 6.9 cikin 100. Shi kuwa nau'in ɗanyen man Brent da na kasuwar duniya an saida su ne a kan dala 25.92 a kan kowace ganga ɗaya, inda suka faɗi da kimanin kashi 1.9 cikin 100.
Madalla Yusuf kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai fagen rahotanninmu. A Najeriya, gwamnatoci sun kafa tsauraran matakai don daƙile yaduwar cutar coronavirus. Wakilinmu a Zamfara Sani Sha'ibu Malamfashi ya ba mu rahoton cewa gwamnatin jihar ta sanya tsauraran dokar hana motoci shiga jihar.
Tunda gwamnatin jihar ta kafa wannan doka, dindinar 'yan sandan ta kafa shingen binciken motoci a manyan hanyoyin da suka shigo ya zuwa jihar daga jihohin da ke makotaka da ita don tare waɗanda suka karya wannan doka. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Sefi Usman Nagogu shi ne ya bayyana hakansa da yake yi wa manema labarai jawabi a hedkwatar rundunar da ke garin Gusau.
Kuma ta rufe kasuwar gurbin bore, to a yau din nan ta ba da umarnin rufe kasuwar shinkafi sai Allah masha Allahu. Wannan bai rasa nasaba ga rahoto wanda ake samu cewa wannan cuta tana son ta bulla a sashen arewa na wannan jiha. Daga 4 ga wata na 5 ba a yawo tsakanin ƙarfe 8 na marece zuwa ƙarfe 6 na safe. Mutanen Zamfara da an ka sani da bin doka, tarbiya da da'a, wannan doka ta so mu aiki yau. Kuma jami'an tsaro an ba su umarni na cewa lalle su tabbatar da sun aiwatar da wannan doka. Duk mai wani abu wanda zake son yayi, yayi kokari ya soma shi yanzu zuwa kafin ƙarfe 8 don ya karasa shi. To ina kira ga 'yan kasuwa a saka hakuri gaba, ba mu sifa da ta kai wannan ciyo. Ciyon da tura sun kasa wani abu a kai, duk da yake suna da basirori da gehen kimiyya ballantana mu a nan kasashe masu tasowa. Abinda muke kira shi ne komai harko yana da ƙarshe.
Rakai da nake tahowa daga Kaduna yanzu, sai na lura ga checkpoint nan, daga can kaman rabin kilomita akwai 'yan babura 'yan acaba, sai su yanka ta bayi, akwai kuma wanda su kuma suka zo daga nan, sai a je a same su sai a ɗauke su sai su wuce.
Can da mun lura da cewa waɗannan fasinjoji da ke tawa da wasu wurare suka ketaro su shigo wasu motoci. To matakan da muka ɗauka ga waɗannan motocin shine duk motar da muka samu mukan kame wannan motar. Wasunsu ba wai sun ketaro ba ne, a'a sun tsaya ne boda suna jiran waɗannan fasinjoji su ketaro. Kaga sun fi ma wanda ya ketaro da mota illa, domin su ba su bi matakan da muka ɗauka na ciki.
Tuni dai ya bayyana cewa an kafa kotunan tafi da gidanka a kowane shinge na kowane kusurwar shiga wannan jiha ta Zamfara, kuma ana binciken su ne nan take duk wanda aka samu da laifi, wanda ba a same shi da laifi ba sai ya wuce. Kuma hakan ya sanya aka ci taron su nan take, a yanzu motocin nasu suna tsare har na tsawon wani lokaci don ya zama gargadi ga sauran jama'a. Sani Sha'ibu Malamfashi, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
An gaida Sani Sha'ibu Malamfashi. Yawaitar mace-macen jama'a a birnin Sokoto abu ne da ke tayar da hankalin al'umma, har ma wasu ke kira akan gwamnati ta kula domin gane musabbabin mace-macen da kuma ɗaukar matakan da suka dace. Daga Sokoto, wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko da wannan rahoton.
Al'ummar jihar Sokoto a kwanakin nan suna cikin juyayi saboda yawaitar mace-macen jama'a a sassa daban-daban na wannan jihar. Aksarin mutanen da suka ci karso a kwanan nan masu manyan shekaru ne, duk da yake ba za a rasa masu matsakaitan shekaru ba.
To sunana Malam Maina Sambo. Mace-macen gada aka yi jihar Sokoto, abin ya wuce wuri. Ko yau na je makabarta na kai mutunan da na kai ƙarfe 10:30 na shiga makabarta. Kabarin da mun haka shi anna 17 ƙarfe 10:30 na safe, wanda kuma ranar bata kare ba, ba a san ko mutun nawa za a kai ba, wanda yana ɗaya daga ciki yana duk waɗanda abubuwan suke ƙara kawo mace-macen nan ba a sani ba.
Sunana Murtala Ibrahim Sambo. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Mace-macen da ake a jihar Sokoto yanzu abin yayyawa ya wuce ma hankali, wallahi tallahi.
Labaran Sahabi yana ɗaya daga cikin ma'aikatan da ke gina kaburbura a makabartar Turun Wada da ke cikin birnin Sokoto.
Suna Labaran Sahabi. Gaskiya inda mutu ana mutuwa Sokoto, amma a Sokoto da ake ta yi gaskiya mahi yawa annoba ta. Gaskiya ba kowa ta ba annoba ta. Saboda mahi yawa bala in ka auna ka diba ka gani akwai an yi zahi sosai. Ai zahi gaskiya saboda ina ka to shekara biyu da aka wuce an taɓa samu ga matsalar.
Abubakar Suleiman Tilas Uban Doman Gudu dan majalisar mai martaba sarkin musulmi ne mai kula da haujin kula da makabartu ya ce ba shakka wannan al'amari ne mai tayar da hankali.
Wanda muke gani ya tasamma mutane da hankali domin da bakin jama'a din nan zauke yanzu an samu rasuwar mutum 247. Mahi yawa duk waɗanda ka rasuwa ana kawo su nan, wannan rashin lafiyar da ake faɗa ba shi ba ne.
Wasu jama'a na ganin cewa wannan yawaitar mace-mace a daidai wannan lokacin da ake fama da cutar COVID-19 ba zai rasa nasaba ba da wannan cutar da ta game duniya baki ɗaya. Koya ma'aikatar lafiya ta jihar Sokoto ke tunkarar wannan lamarin. Dr. Muhammadu Ali Inami shi ne kwamishinan lafiya na jihar Sokoto kuma shugaban kwamitin kula da cutar COVID-19 a jihar Sokoto.
Bayanan duka muna da su, wannan bayanan da ake samu shi ya sa muka sa wani kwamiti na wanda zai duba wannan bayanan domin a tabbatar da cewa wannan shinkarin ne a akwai ko kuma dama an al'adance haka nan. Sannan kuma ba za ka iya gano cewa akwai kari ba ko ba kari sai idan ka san da cewa kamar bara mutum nawa suka rasu daidai wannan lokacin, wanda yake a wannan watan na Afrilu akan samu zafin rana da zafi ya karu mutuka. So shi ya sa muka san wannan kwamiti ɗin, wani karamin kwamiti tare da ma'aikatan lahiya da jami'o'i na local government Sokoto North South da Wamuku da sauran kuma jami'o'i masu kula da kwamiti na makabartu ne domin mu gano hakikanin gaskiya al'amarin.
Wasu jama'a na ganin cewa ko menene dai ya kamata gwamnati ta nemi shigowar gwamnatin tarayya domin a yi bincike a gane menene masababin waɗannan mace-macen. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
An gaida Muhammad Nasir. Labaran yaduwar cutar coronavirus ne ya fi ɗaukan hankali a shiyar arewa maso yammacin Najeriya, kamar yadda za ku ji a cikin rahoto na musamman da Nasir Adamu El-Hikaya ya haɗa mana.
A zuwa wannan rahoto na musamman, batun yaduwar coronavirus ne ya kara da dukkan muhimman labaru na yau da kullum a yankin arewa maso yamma mai jihohi 7. Lamarin ya kara zama abin tattaunawa ne bayan samun cutar ta shiga jihar Zamfara da kuma kara yawaitar cutar a Kano. Coronavirus kuma ta ina ta biyu ta riga shiga jihar Sokoto kafin jihar Zamfara, da za ka bi shahararren hanya daga Huntuwa jihar Katsina zuwa Gusawa Zamfara kafin ka shiga Sokoto. Tuni gwamnan Zamfara Bello Matawallin Maradun ya bayyana kaduwa kan samun cutar a jihar.
Jihar Zamfara ta samu mutane biyu da ke dauke da wannan cutar. Saboda haka ina ƙara kira ga al'umman mu ta Zamfara cewa su tabbatar da cewa sun bi ka'idoji da dokoki wadda wannan cibiyar ta kare yaduwar cututtuka ta zayyana, wa'anda dokokin su ne na a ci gaba da wanke hannu, a ba haɗuwa jimilla ta al'umma, a rinka bari gaɓa ko giɓi tsakaninka da mutum kamar giɓi uku, sannan kuma a bar yawan zuwa inda cunkoso na al'umma. Idan Allah ya taimake mu muka kiyaye wa'annan ka'idoji, to da yadda Allah wannan cuta ba za ta ci gaba da yaduwa ba. Zan ƙara fitar da sabbin tsare-tsare da gwamnati ta yi domin tabbatar da daƙile yaduwar wannan cutar. Ubangiji Allah ya mana mafita, waɗanda ke ɗauke da ita Allah shi ba su lafiya, waɗanda ba su ɗauke da ita Allah shi kare mu gabaki ɗaya. Allah ya ceci al'ummar jihar Zamfara, ya ceci al'ummar Najeriya.
Baya ga bayanin samun almajirai da aka dawo da su daga Kano zuwa Kaduna da Corona, lamarin mutanen da kan fito daga Kano su shiga wasu jihohin na zama damuwa ga jama'a da ke fargabar mu'amala da waɗannan mutanen don yadda cutar take saurin yaduwa a Kano da ke zaman cibiyar kasuwancin arewacin Najeriya. Shin akwai buƙatar yin ɗari-ɗari da wanda ya fito daga Kano ko Legas? Ita ce tambayar da na yi wa likita Dr. Muhammad Gwarzo na Jami'ar Bayero.
I is good. Ko dalili ne da za su ne mutanen Kano su zama motsi da ai da farko kawai dismiss din abin zaki. To abin da suke yi din nan na cewa suna tsantsani ba wai tsantsani ba. Ki kokarin su tabbatar da cewa mutanen mu sun yi isolation mutanen mu. Duk wanda ya zo from pandemic, serious pandemic area kamata ya san. Mu da farko haka mukai da ma shiga wannan matsalar. Duk mutumin da aka ce ya fito daga Lagos ko waje mun isolation. Kai da mu shiga cikin wannan garin ba. Wallahi. Ya mu shiga cikin wannan garin ba.
Wato duka abin da yake faruwa idan mutum koda almajiri ne ko wani mutum da aka ce ma ya fito daga Kano ya shiga jihohin arewa nan, za ka ga mutane ko wani taro ya je zai ga ana tsari-tsari daga ya sawa da shi.
Wallahi suna da gaskiya, ai you have to take precaution. Wannan ciwon wallahi ciwo ne wanda dandanin zai kama mutum. Wallahi dandanin ne. Saboda ka san abin da ke shafa numfashi. Kamar yadda muke magana ne da iyayenmu cewa in mutum zai mutu ne wanda wuri ne na ƙarshe ake tabbatar da cewa ba da rai, an ga numfashi ne. Hello?
Ina ji doka, ina ji.
To saboda ka shi numfashin gaba ɗaya yake kawo farmaki. Duk mutum da ake sanya ake sanya ya tabbatar ka numfashin shi ake nema. To shi numfashin da ma yake kokari gaba ɗaya bi tsaya. Ina lantar. To the next thing da nake zamani ya kamata a ba a advise mutane, akwai mask kala-kala, akwai wanda yake surgical mask shi kamata za. Duk wannan yadin da suke sa ba zai kare ku ba. Zero protection yake barwa. Duk wannan mask.
Wato wannan wanda tiloli suke dinkawa din nan yake sa ba yi da
aikin banza ne. Wanda muke amfani da shi aiki shi kamata mutum ya amfani da shi. Shi ke protecting mutum. Shi ma ba 100 ba, 95% yake protecting mutum. Wanda ma muke amfani da shi. Amma wannan zero ne.
Dokta, ya na ga wasu hadda wani na ga yana yanka safa ma ta kafa din nan ya kera ya yanka shi.
Wallahi duk ba za su yi ba. Wannan surgical mask shi ne kadai. Akwai wanda ake kira N95. I95 shi ne ke nuna maka wai zai baka 95% protection.
Aha.
Shi ne ake nufi da N95. Amma duk na wannan zero da tailorin zero protection zai baka.
Wato dai kawai ana sa shi ne a ji kamar wata kariya ce amma ba wata kariyar kirki ba.
Ba wata kariya bace, da only kariya da zai yi shi ne in kai da mutum yake ɗauke da cutar in yana magana wata zai rage ita kwaya cutar yaɗa ta. Amma wallahi mutum duk da zai atishawa a fuskar mutum ko kuna magana yi surutu wannan virus din da ta cikin wannan mask din wucewa za ta yi. So social distance din nan is important, sannan a samu wannan mask din. Sannan mu rinka yawaita wanke hannunmu da sabulu. Mun ka yawaita wanke hannunmu da sabulu. Wallahi. Kai akai mu rinka wanke hannunmu. Ina kai abin da zamu dauka tunda ciwon na bai da magani. Duk abin da kake abin da kake ba mutane a asibiti ce ne abin da zai abin din improving immunity din su idan immunity din ya fakin ba. Ina kai. Ya shine kai. Amma ba wani magani da ake ba mutum in banda vitamins da sauran. Gare yanzu America sun da gano drug din da ake bayarwa wajen Ebola yanzu zai yi aiki. Which makes sense. Tun da dukkan su RNA virus ne, to it will make sense.
To dokta, gashi kuma wasu jihohi sun dauki matakin hana yawon dare. Wasu kuma na cewa yawon daren ma yawon ranar ma ya fi na daren a kawo
ilimin. Yawon rana ya fi zuwa da lokacin ayin yawon rana shi ne yawan mutane suka fi yawa ko? Amma dare ya mutane a few wanda za su tafi yawon dare. Amma wanda ake kawai social distance na is important. Mutane su kasance suna wannan in dami wannan. Sannan mu rika sa mask ɗin mu rika yanke hannunmu shi ne ya kamata.
A Kaduna kuma tuni gwamna Nasiru El-Rufai ya sake rufe shiga da fita a jihar da nuna hakan don amfanin kare lafiyar al'ummar jihar ne.
Wannan killacewa da muka fara yi a Najeriya gaba ɗaya mun yi domin mu kare al'ummarmu don kada su samu cutar. Domin aka samu cutar, za ka iya samun cutar ka ma zo duk iyalinka ka ba su, abokanka duk ka ba su, ba ka sani ba. Ban san yadda na samu cutar ba, ina jin Abuja na tsintota, kuma ina sake kira ga al'ummar jihar Kaduna. Rufin asirinmu a jihar Kaduna shi ne mu tabbatar mutane daga jihohi ba su shigo ba. Abin da ke cikin jihar Kaduna, in Allah yarda, ma'aikatan lafiyarmu za su yi maganinsa. Ina godiya ga al'ummar jihar Kaduna domin goyon bayan da suka bamu na killacewa din nan, kuma ina roƙon su gafara duk wanda bai ji daɗi ba, ni ma ban ji ba. Ban tsammanin akwai mutane da yawa a jihar Kaduna da suka zau aka kulle su a ɗakinsu kwana 26 ba ganin iyali, ba ganin abokai, ba ganin yanwa ba, ni aka fara mawa. Wannan Allah ya yi ne domin ya yi misali da ni, domin mutanen jihar Kaduna su ɗauki darasi na wahala.
Daidai lokacin da jihar Kano ke ci gaba da zama a rufe na tsawon mako biyu don hana yaduwar corona a masarautar Rano, kuma Allah ya yi wa sarkin masarautar ci mai dogon tarihin Hausa Alhaji Abubakar Ila autan bawa rasuwa. Ba wani daga sarakunan da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya daga darajar su zuwa sarakuna masu daraja ta daya a Kano, inda yanzu ake da manyan masarautu biyar daga tsohuwar masarautar Kano mai sarki daya. Waƙar marigayi Dr. Mamman Shata ga marigayi Sarki Rano kenan. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoton. To kafin mu ci gaba, a shakata da wannan waƙar. Wannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
tsohon shahararren dan kwallon Najeriya marigayi Rashid Yakini ya bayyana cewa kashe dan wasan aka yi ba mutuwa ce ta haka kawai ba. Barista Jibril Muhammad ya zargi mahaifiyar dan wasan da kitsa yadda aka sace shi, wanda kuma shine yayi sanadiyar mutuwar tashi. Labarin mutuwar Yakini ya zo a bazata inda ya girgiza duniyar kwallon kafa, musamman la'akari da yadda dan wasan ya rasu bayan Morabus daga taka leda. Rashid Yakini yana zaune ne a gidansa da ke Ibadan babban birnin jihar Oyo, inda ya killace kansa daga dukkan iyalan gidansu. Lawyer Muhammad ya ce marigayin wanda abokinsa ne bai taɓa hankali ba kamar yadda ƴan uwansa suka yi iddiai, inda ya bayyana cewa mahaifiyarsa da kuma ƴan uwan nasa ne suka hada baki aka sace shi domin biyan wata bukata ta kashin kansu. Shugaban hukumar kwallon kafar Ingila Greg Clark ya ce da wuya makallata su iya komawa kallon wasanni nan kusa idan an dawo da fafata gasannin kwallon kafa a kasar nan ba da jimawa ba. An tsara za a so mafafata wasannin ne ba tare da ƴan kallo ba da farkon dawowa, a yayin da hukumar shirya gasar Premier ma take shirin yiwuwar fafata gasar ta kakar wasanni mai zuwa ba tare da ƴan kallo ba. Clark ya faɗa wa kwamitin gudanarwa na hukumar kwallon cewa kawo yanzu ba tabbacin yadda al'amura za su kasance, to amma muddin akwai dokokin ba da tazara tsakanin jama'a to kuwa dole ne a sauya salon tsarin sha'anin kwallon kafa. A bangare daya kuma, masu shirya gasar La Liga ta kasar Spain suna duba yiwuwar komawa ci gaba da kakar wasanni a wata mai zuwa na Yuni, bayan dakatar da ita har sai yadda hali yayi a watan Maris sakamakon annobar coronavirus. A wannan makon ake sa ran ƴan wasa su koma atisaye bayan yarjejeniya da aka cimma tsakanin hukumomin wasanni da na kiwon lafiya na kasar da suka sha alwashin kare lafiyar ƴan wasa da jami'ansu. Haka kuma wajibi ne sai an auna dukkan ƴan wasa kafin su koma filayen wasa. Hukumomin sun shata matakai da sharuɗan komawa filin wasa domin tabbatar da tsare lafiyar jama'a, wanda ya hada da soma atisayen daga daidaikun ƴan wasa zuwa ƴan ƙananan rukunoni har ya kai ga na daukacin kungiya baki daya. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
An gaida Murtala Faruk Sanyin na albarkacin wannan wata mai tarin albarka ga tasirin azumin Ramadan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه. ندي سنانا يحيى كما متاشي نيكي وندا كي سنا اكابو كابو ا cikin garin birnin Kwanni. Bisa ga wannan watan Ramadan da domin shi wata azumi, wata ne wanda Allah ya kebe musulmi shi. Mun sani akwai rahama cikin shi, akwai gafara cikin shi, akwai azdarta suwa cikin ne sosai da sosai. Saboda haka ƴan uwa musulmi gabaɗaya nake jan hankali duka musulmi, wannan wata duk wanda Allah ya gwada mashi wallahi ya samu babbar rabo. Saboda haka a jajirce ayi ibada, a roki ainihin lafiya da kuma zaman lafiya cikin ƙasa, saboda kowa ya gani yadda al'amari gashi nan ya kirkice.
Kafin mu sallama da ku a yau, Kai Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
Kasar New Zealand ta bayyana cewar bata sami mutum ko daya sabon kamuwa da annobar coronavirus ba, wanda shine karan farko tun daga tsakiyar watan Maris. Shugaban Amerika Donald Trump ya kara a hasashensa na adadin mutane da za su mutu sanadiyar annobar COVID-19, a yayin da yake alkawarin karin tallafin tattalin arziki a daidai lokacin da yake nazarin yiwuwar bude al'amura a kasar. Cacar baki da ta kaure tsakanin Amurka da China akan mafarin annobar coronavirus ya haddasa tafiyar hawainiya a hada-hadar kasuwannin hannayen jarin Asiya a yau Litinin. Kotun kolin Isra'ila za ta zama na biyu a yau Litinin don fara sauraron kara da aka shigar jiya Lahadi akan yunkurin Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu na dada mukamin gwamnati bayan an same shi da mummunan laifi.
To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda suka taimaka har shirin ya zo gare ku, musamman ma Yusuf Aliyu Harande da ya karanto labarai, sai Julie Levels Question da ta haɗa mana sauti da ma injiniyanmu, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya kuma a yi sahur lafiya. Ma'assalam.